Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, Isra'ila ta sake kai sabon harahare ta sama da ta ƙasa kan Hamas a zirin Gaza. Shugaban sashin kula da harkokin yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya ya jaddada cewa Russia ta gaza kan batun kare fararen hula a Ukraine. Sannan kasar Denmark ta cimma wata yarjejeniyar tsaro da Amurka ta yadda sojojin Amurka da makaman yakin Amurka za su kasance a kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin kuɗi a Majalisar Dokokin Najeriya ya yi kira ga hukumomi da ma'aikatan gwamnati masu samar da kuɗaɗen shiga da su yi ƙoƙarin wuce abin da aka kawo a kundin kasafin kuɗin baɗi don cike giɓin da aka samu. To ko me ƙwararru a fannin tattalin arziki ke cewa game da wannan batu?
Najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo 36,000 kuma a kiyasin da aka yi na kudaden wannan tituna ya kai trillion 18. Amma idan kika kalli abinda ake warewa domin gyare-gyaren titunan a kasafin kudi na bana suka naira biliyan 25. Ina naira biliyan 25 za ta gyara tituna na kilo 36?
Shaibu Idris mai kace kenan masanin tattalin arziki, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Najeriya ta kaddamar da wata na'ura mai samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana a jihar Nasarawa watan da ya gabata domin samawa al'umma wadatacciyar wutar lantarki. Sannan za ku ji cewa tun lokacin da hukumomin kasashen Siriyawo ko ECOWAS makwabtan Najeriya suka rufe iyakokin kasashensu sakamakon juyin mulkin soja, masu aikin dakon fasinjoji sun shiga wani yanayi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda ya waiwayi wasu muhimman batutuwa a cikin wannan shekarar ta 2023. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan Talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza, a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗin kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar Al'amar daga hare-haren 'yan tawayen Hutsi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Rundunar sojin Isra'ila yau Talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidaje masu alaka da Hamas, kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar karkashin kasa a kudancin Gaza. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza, wadda kungiyar Hamas ke tafi da ita, ta ce hare-haren jiragen saman Isra'ila sun hallaka mutane akalla 20 a Rafa, wani gari da ke sashin kudu daura da kan iyakar Masar, inda dubban mutane suka kaurace. Shugaban sashin kula da harkokin yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya, Volker Turk, yau Talata ya jaddada abinda ya kira babbar gazawa daga bangaren Russia wajen daukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga hare-haren da ita Russia ke kaiwa. Turk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula 10,000 tun bayan da Russia ta kaddamar da hare-haren mamayar Ukraine a watan Fabrairu shekara ta 2022. Amma adadi na hakika na iya mafin haka, ya ce an kashe akasarin fararen hula ne daura da fagagen daga a Donetsk, Kharkiv, Kherson da Zaporizhia. To amma akwai wasu kuma da dama da hare-haren makamai masu linzami da Russia ke kaiwa a kan biranen Ukraine suka ritsa da su. Kasar Denmark ta cimma wata yarjejeniyar tsaro da Amurka wadda ta tanaji amincewa sojojin Amurka da makaman yakin Amurka su kasance a kasar ta Denmark, a cewar Prime Minister kasar Mette Frederiksen a yau dinnan Talata. Ita ba Finland jiya Litini ta rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro da Amurka wadda ta kunshi baiwa sojojin Amurkar babbar dama a fadin kasar ta Nordic har zuwa wajejen kan iyakarta da Russia.
Barkama da Allah, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Kwamitin kuɗi a Majalisar Dokokin Najeriya yayi kira ga hukumomi da ma'aikatan gwamnati masu samar da kuɗaɗen shiga da su yi kokarin wuce abin da aka kawo a kundin kasafin kuɗin baɗi. Wannan dai na zuwa ne bayan da majalisar ta tabbatar da cewa an ware naira triliyan 18.324 a matsayin kuɗin shiga daga jumlar kuɗin da za a kashe naira triliyan 27.503, amma kuma akwai gibin naira triliyan 9.18 da dole a cike shi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A zaman da aka gudanar kan kasafin kuɗin a ƙarƙashin shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa, Sanata Muhammad Sani Musa, an tantance shirye-shirye da manufofin waɗannan hukumomi da duba da kila su fuskanci ƙalubalen kuɗi a baɗi, inda aka ba su shawara su yi ƙoƙarin wuce waɗannan manufofin domin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa ya ta'allaka ne kan haɗarancen kuɗi daga cikin gida da waje da kuma kuɗaɗe da ake samu daga mayar da hannun jari don cike gibin da ake hasashe. Wani abu da kwadarre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati yayi nazari a kai.
Idan muka dubi ikirarin gwamnati, ababe guda hudu ko biyar da gwamnati ta yi ikirari a kansu. Farko maganan farashin man fetur da akan hagu a ƙarƙashin ƙasa a sayar. A yanzu kasuwar duniya tana karɓan kowane ganga guda ɗaya a kan dala 81. Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tana tunanin farashin man zai ci gaba da zama a kan dala 81 kowace ganga, sannan tana tunanin za ta amfani ne da farashin dala 79.7. Na biyu tana tunanin hauhawan farashi, wato abinda muke kira inflation kenan a turanci, zai tsaya a kan kashi 21% a cikin shekara. Tana tunanin kuɗin canji na kasashen ƙetare musamman dala Amurka. Tana tunanin kowace dala za a saida ma jama'a a kan naira 750. Hakanan ta yi ƙirarin cewa za ta kashe kaman naira triliyan 9 wajen tafiyar da mulki a cikin shekarar ta 2024. Ta kuma yi ƙirarin ko in kayan cewa za ta yi amfani da naira triliyan 8 wajen ba da ayyuka ko yin ayyuka na ci gaban ƙasa. Da ƙarshe tana tunanin za ta samu kuɗaɗen shiga daga hanyoyin karɓoɓin haraji da gwamnati take da su kaman naira triliyan 13. Sai ta fahimci cewa za ta iya samun gibi wajen abin da za a kashe in aka dangana shi da kuɗaɗen za a samu na shiga. Saboda haka za ta ciwo bashi na naira kusan triliyan 9 don ta cike wannan gibi.
Shugaban kwamitin kula da hanyoyi, sanata mai wakiltar Jigawa maso yamma Babangida Husaini, ya ce lallai kiyasin abin da ake warewa yawancin hukumomi baya isa.
To ni zan yi magana ma musamman a abin da ya fi shafata ma'aikata ta. Kamar yadda kika sani, Najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo 36,000, kuma a kiyasin da aka yi na kuɗaɗen wannan tituna ya kai triliyan 18. Amma idan kika kalli abin da ake warewa domin gyare-gyaren titunan a kasafin kuɗi na bana saka naira biliyan 25. Ina naira biliyan 25 za ta gyara tituna na kilo 36,000.
Shi ma sanata Saliu Mustapha mai wakiltar jihar Kwara ta Tsakiya ya nuna cewa abinda ake warewa harkar noma wadda take daya cikin hanyoyin samun kuɗin shiga a kasafin kuɗin yayi kaɗan.
Mu ma haka abin ta dame mu, domin shekarun bayan da wuce da aka samu wani zuma a Malabo, duk shugabannin kasashen Afrika suka zauna suka ce lallai in za a samu ci gaba da ya kamata a harkar noma ko kuma duk abin da ya shafe ministry din agriculture, dole a samu kashi 10% kenan a kasafin kudin kasa, a samu kashi 10 a dinga baiwa harkar noma ko aikin gona.
Shi kuwa ministan kula da kasafin kudi Wale Edo ya yi amanna da shawarwarin yan majalisar, inda ya ce mai yiwuwa ne gwamnatin tarayya za ta kawo bukatar ƙara yawan kasafin kudin shekara 2024, amma idan ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga da ta ayyana za ta samu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Maryam, kamfanin kera motocin Hyundai na Korea ta Kudu na shirin sayar da wuraren harhada motocin sa dake Rasha akan dala miliyan 77,600 kawai a cewar wani jami'in kamfanin a yau dinnan Talata, wanda hakan yasa ya zama babban kamfani na baya-bayan nan wanda zai sayar da kadarorin sa dake Rasha tun bayan barkewar yaki a Ukraine. A wani bayani na ka'ida, kamfanin na Hyundai ya ce zai haƙura da asarar dala miliyan 219 wajen sayar da kamfanin, wanda aka daina tafi da shi dai a watan Maris na shekara ta 2022.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A farkon watan Nuwamban da ya gabata, Najeriya ta kaddamar da wata karaman na'urar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana irin ta farko a jihar Nasarawa, da zimmar samawa al'umma wadataccen lantarki mai tsafta da za a yi dogaro da shi. Mazauna jihar da ke cin muryar wannan na'ura sun tufa albarkacin bakin su. Ga fassarar rahoton Gibson Emeka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
John Maro, ma'aikacin kiwon lafiya ne na anguwa, ya ce a baya suna dogaro ne da wutar torch lamp yayin da suke aiki a cikin dare a asibitin Sabon Gida Primary Health Center da ke jihar Nasarawa a Najeriya. Amma hakan ya faru ne kafin isowar wutar hasken rana. Idan an kawo marasa lafiya a cikin dare, muna shan wahala sosai. Muna amfani da tocilan wurin kula da marasa lafiya. Idan batun haihuwa ne, lamarin yana muni sosai. Muna amfani da tocilan, muna shan wahala. A Sabon Gida, wata anguwar manoma mai nisan tafiyar sa'a guda daga lafiya babban birnin jihar Nasarawa, shugaban al'umma Dauda Yakubu ya ce sabuwar hanyar samar da wutan hasken rana ta kawo masa sauƙin rayuwa.
An samu cin gaba domin kamar su electric water, su famfon gidan mai da shirabuwa makamashin wannan, akwai abubuwa da yawa da injinnika ma da masu markade da kuma masu sayar da ruwa a fridge.
Dan kasuwa Suleiman Dauda ya ce anguwar tana more ci gaba da sauran amfani da makamashin hasken rana ya kawo.
Lokacin da ba kama da solar ba garin nan, lokacin nan ba wuta, muna amfani da wadansu inji ne kamar su Tiger da sauransu. Amma lokacin gaskiya injinan din suna dan ba mu dan wahala sosai. Haka
an fara aikin samar da wutar lantarki na hasken rana ne a wani aikin haɗin gwiwa da kamfanin PowerGen mai sarrafa makamashin hasken rana a Afirka, wanda ya kuduri aniyar samar da wuta a yankunan karkara. Omotolale Atubatele, shugaban sashen kula da hulɗan masu ruwa da tsaki a kamfanin wuta na Husk Power System, ya ce sautari kamfanonin wutar hasken rana za su iya yin aiki tare da kamfanonin wuta na ainihi domin tabbatar da haske. Muna shiga wurare da kamfanonin raba wuta ke da ikon gudanar da ayyuka, amma a halin yanzu suna gaza samar da wuta har na tsawon sa'o'i 8. Don haka za mu iya yin haɗin gwiwa da su don samar da ƙananan hanyoyin sarrafa wuta don wadatar da raba wuta fiye da yanzu, ta yadda aƙalla kuna iya samun mafi ƙaranci na sa'o'i 23. Farawa ne mai kyau, amma babban aiki na gaba. A cewar babban bankin duniya, kusan kashi 45 na al'umman Najeriya ba su samun wutar lantarki.
Madalla gaida Baba Yakubu Makeri da ya fassara rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Fannin sufuri na daga cikin fannonin da rufe iyakokin da kasashen ECOWAS ko CEDEAO suka yi ya shafa sosai, inda direbobin Niger da Najeriya ba sa samun fasinjoji. Sun kuma yi kira ga shugabannin kasashen na CEDEAO da su dube su da idan rahama su sassauta wannan takunkumi, ganin cewa da yawa sun koma zaman kashe wando. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
tun lokacin da hukumomin kasashe makwabtan jamhuriyar Nijar na kasashen ECOWAS ko CEDEAO suka kargame iyakokin kasashen su wa kasar ta Nijar, masu aikin da kwamfa sun zoji suka shiga halin rabana kawada tamu sanadiyar rashin fasinja da ma tsoron fadawa tarkon yan bindiga masu sace mutane, kasancewa sai an keta daji ko ana samun yuwuwar sa'idar kutsawa kasashe makwabta musamman a wannan iyakar Nijar Najeriya. Shugaba reshe na kasa na kungiyar sufurin fasinzoji na birnin Kwanni ya yi mini karin bayanin halin da ake ciki akan iyakar Nijar na Najeriya.
Sunana Ibrahim Muhammadu, wanda an kai sani da Zandre Kenz, president na sindikat transport nan Kwanni Nijar. Ala hakika nan gaskiya mu yau lalle da tsawon duka watannin garawa da dai an samu an kore iyakar ga, to muna cikin matsaloli na transport tunda an ka diba yau duk wanda bisa boda ni a boda baki iyaka kun ga abai da muna ɗan Nijar masu transport da ɗan Nijar masu transport da ɗan kasuwa da muna mai ɗan kasuwa muna ɗan kasuwa muna transport tunda sai mun doka su annabi ta sai to bamu ta hiba an tsaye da yanzu an ka diba ga mun tsaye tsaye na muke har yanzu ko ina mu muna hannu ga gaba ɗan Nijar hannu ga gaba kenan kaga wannan abin muna neman ubangiji Allah ka sa yau ga irin zaman da ake son a yi tsakanin Nijar Nijeriya muna fata ubangiji Allah ya sa su diba ruwan galamar a daidaita mana mu lalle ɗan Nijar haka nan mu an sa takunkumi amma ba mu dinga sama yawan takunkumi hadda suna ga masu ɗan Najeriya an samu takunkumi tunda su ba su shigo mu ba mu shiga kenan sai tsaye na ake illa iyaka ga shirin a baya kuma kamar wanda kasan dai kariya ga zuwa magaji
daga cikin durobobin iyakar ta Nijar Najeriya dan Nijar mai suna Shirwa ya ce ba fasinjoji kuma in ka bi ta daji ɗan bindiga na iya sarbe ka
eh muna da matsalar fasin gaba na tunda fasin da shin ba san da ka takowa ya zo da damar shi kuma ta da dama da kacin kasuwan na wurin da ka kwana nan ne sai ga kusan mace ma 200 ko 300 kuma sun tofo masu gadi da sun kwanta duk su a tarutun kasuwa na suke da gudun ka tai kayo dare da yaska ga to su dauke ka gaban zakoi tun daji na kai direban ma gudu da kai direban ma kai gudu balle fasin da za ta mota
duk dai matsalar guda ce a bangaren direbobi na Najeriya inda bangare lela local government da jihar Sokoto aka koka da matsalar rashin fasinjan
gaskiya fasin da sun rago sai mai an rago su saboda yanzu zaka taho fare fare inda aka ji motoci da dama zaka iske direbobi don ci su a motocin su saboda gaskiya fasin da sun rage tunda farin kwanne ilai ne Allah zaka lissafa mota sama ga 100 wanda ka aiki amma yanzu Allah da baka wuce ka samu mota 30 ko 40 wanda ka aiki ka kuwa ba yaro dan mu Allah ya kawo mu na mafita kuma gaskiya mun ya tsaya su shirye da lamarin nan wanda suka tafiya gaskiya a koma aiki daidai amma ka aiki na raguwa yaro tunda yanzu yawancin motoci duk gasu nan sai dan jama kaga direba to wanda direba dan uwa ta wura amsan mola ko mota tana ci aji ka ku aiki da yaba
ba mu da facin da facin da ka shigowa da cikin Niger suna ta Najeriya harin bada duka babu wanda kowa a baya da wahala Najeriya ta yawa Niger ta yawa saboda uwa guda oba guda muna nema ga ECOWAS muna roƙon Allah a sassauta wa'in ga abubuwan mahukunta su zauna su yi gane mu talaka muna a cikin wahala ba su ba dan muna ka ganin arkana ga wa'in ga iyakokin sai yanzu nan ko marshin lahiya a gare ka za ka kai shi likita Niger ba ka samu hanya kuma Niger in kana da marshin lahiya za ka shigo a cikin Najeriya kun ba ka samu hanya wahaloli sun yi mana yawa
wannan lamarin ya sa da dama daga cikin durobobin kasashen guda biyu da ke kan iyakar canza aiki ko sana'a kuma sakawa iko Allah na mujiya kasancewa ba a rana ko lokaci zuwa yanzu na wanyewar maganar bude iyakar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Shekara kwana, yayin da muke ban kwana da wannan shekara ta 2023, shirin noma zai yi bitar wasu daga cikin muhimman batutuwa da muka gabatar muku a cikin shirin. Idan za a iya tunawa, yayin da Najeriya ke shirin gudanar da babban zaɓe a ƙasar, mun tattauna da wasu manoma daga jihohin Jigawa da Kebbi kan abinda suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaɓa a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. Ga dai wasu daga cikin manoman.
Sunana Muhammad Yunusa, Jahul Local Government.
Baba, ana taɓa noma?
Alhamdulillah, ina taɓa bakin iya gurgudu irin namu na talakawa
yanzu gashi ana ta yunkurin za a yi zabe wai yanzu sabbin gwamnati nan da za su zo me kuke sa ran gani ne a wurin su misali an matsayin ku na manoma
to mu a matsayin mu na manomi shi manomi ala kul halin babu abin da ke mishi ya shige masa duhu ko kuma abin da ke faranta masa rai a ce ya samu taki mai sauki gashi zai je duk inda zai je ya same shi a sauki kuma a yawan tashi
to shi
a wadace to shi manomi idan ya samu wannan to komai zai dinga zo masa a sauki amma duk lokacin da za a ce taki zai gagare ka a ce in taki ya gagare ka kuma gashi babu shi ga tsada kaga al'amarin nan gaskiya manomi yana ta masa da hankali to kaga duk gwamnatin da za ta zo ta mana wannan to insha Allah muna sa ran gwamnati ce mai adalci mai san talaka ya ji dadi amma duk gwamnatin da ba za ta yi wannan ba to gwamnati ce wadda ba ta san talakawa su ci gaba tunda shi noma shine ginshikin duk duniya ba wai Najeriya ba to kaga shi noma wani abu ne tuntun shi muka gada shi kuma shi muke kai kuma har yanzu duk wani manomi in dai manomi ne ba zai ce wayyo Allah ba in dai zai noma insha Allah rabbi ba zai ce wayyo Allah ba amma duk ran da babu taki gwamnati ba ta ba ku taki ba to gaskiya akwai matsala
to ku kawai matsalar ku taki ce kenan
eh to ai bayan taki kaga a ce an samu magani irin na feshi din nan koda fari sun zo ko kuma wayan su kwari kaga kana da maganin da zaka fesa musu mu yanzu koda irin wannan sun zo fari da menene da menene ai dabara muke mu dauko dalbeja mu dauko wannan mu wanda zamu irin namu na gargajiya kaga anan mu har yanzu gwamnati bata san namu ba amma duk wanda zata zo ta samu mana da wannan kaga alhamdulillah muna jin dadi muna kyautata san wannan gwamnati mai adalci
tunana Alhaji Ali dan dutse abinda muke addu'a a matsayin mu na manoma da wannan sabuwar gwamnati za ta zo domin shi manomi abinda yake da bukata a inganta masa noman sa a bashi takin zamani a bashi magunguna a bashi maganin feshi da kuma gwamnati ta shigo ciki ta koya mana yanda zamu aje kayayyakin mu da kuma yanda zamu dubarun noma abinda muke da bukata kaman yanda gwamnatocin nan duk wanda yazo ya neman alƙawari mu manoma zai ce mu ƴan gata ne yana son duk abinda za a yi za su inganta mana noman mu to abinda muke
a koya muku ƙarin dabarun noma na zamani
koya mana dabarun noma na zamani koya mana kuma yanda zamu adana amfanin mu yanda zuwa gaba zai yi daraja to shine muke so duk gwamnatin da za ta shigo ta inganta mana harkar mu ta noma a Najeriya gaba daya
sunana Alhassan Muhammad daga karamar hukuma kiri kasan mu a jihar Jigawa to ni manomi ne to saboda haka muna son mu samu taki shi manomi yana bukatar taki da iri da kayan feshi dai na gona haka to duk aka ce ka samu wannan kai shikenan bukatar ka ta biya to amma yanzu
a kyauta ko kuma misali a samar da su wadatattu kuma a farashi mai rahusa
a samar da su wadatattu a farashi mai rahusa wanda manomi na ƙasa zai iya samu ba wai lalle sai babba ba tunda yawanci yanzu ko da an riga an bayar ma lokacin da ake bayarwa manya ne suke amfani da shi kananan ba sa samu sai kaga wanda ba shi da gona an bashi mota guda wanda kuma yake da gonar ya zamanto an bashi kwano ko kwano biya ka
to ku ba ga wannan me fatan ku ga gwamnatin da za a samu misali
fatan mu dai da gwamnatin da za a samu a yi tsari mai kyau mu zamanto talaka ya samu kayan noma wanda shi ma zai iya saya ba wai lalle sai an bashi ma kyauta ba
shi ma wakilin mu na jihar Kebbi Muhammad Nasir ya tattauna mana da wasu manoma
ina magana da Mallam Anas Tukur Gulma yau duk wanda ka ga noma daga wanda ya noma daga wanda ya tsa ta kudin mutane ya taho yana sayan taki koda an ka hawa ga gwamnati taki naira 7,700 haka yake yau takin ga buhu guda naira 23,425 yake hetur koda an ka hawo yana bai kai naira 100 ba yau hetur naira 300 aka sayi ne ba ƙara ma kowa albashi ba dan an ka to ai magana a ce ana noma ƙarya na an kashe noma yanzu su ɗaya na da sun kasuwa ta kayan mutane su ɗaya ga ƴancewa su adda damar da za su sayan kayayyakin noman ga saboda yau buhun taki guda albashin malamin firamare na LGE na jihar Kebbi albashi ne bai sayan buhun taki guda malami na secondary albashi ne wanda an maya yana sayan buhun taki biyu to da taki dai aka noma tsakanin Allah to ita ta aka tayi mana ƙaryar cewa an ci gaba ana noma kasuwanci an kashe saboda mi ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya dan kasuwa sai sun samu na in sun wadata su sai abun unhwani dan kasuwa unhwana babu kasuwanci babu zama lahiya sannan noma ya mutu jahar Kebbi dai ina kare ma da karau Allah ya kawo mun da sauyi wanda ya zama alheri gare mu
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku bitar karshen shekara kashi na biyu yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da wakilin mu na Kebbi Muhammad Nasir sai kuma Julie Ladies Gresham da take makata da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email sakon mu na farko a yau naka ne Sani Gulle Kampala Malam Nodori a jihar Jigawa yace dan Allah sashen Hausa na VOA ku tambaya mana masana su mana fashin baki wai shin me yasa juyin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta tsokane wa kungiyar ECOWAS ido sabanin wasu kasashe da su ma suka aikata laifuka irin wannan na gaba kuma sakon Isa Lawal Girgir ne magajin garin Girgir a jihar Yobe a Najeriya yace Assalamu alaikum VOA Hausa sasan tarkicin siyasar jihar Rivers da shugaba Tinubu yayi duk da cewa ba jam'iyyarsa ta APC ne ke mulkin jihar ba gaskiya hakan abun ayaba ne matuƙa daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan sasantawar ta dore sako na gaba ra'ayinka ne sardaunan kwallon misau Zaharuddin Muhammad Kaka yace Assalamu alaikum VOA Hausa ku bani dama in yi tsokaci akan yadda mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya kuduri aniyar yin hanyoyi a fadin jihar ta ba gwamna yan jihar ka ba kwalta bane a gaban su matasa suna zaune ba aikin yi sai bin inuwa da sauran wasanni kawai dan ma Allah ya taimaka yan jihar sun kama addini bagatata da ba karbin watsewa jihar za ta yi ba muna kira da mai girma gwamna da adubi shafin masu zaman kashe wando su ma a dasa musu zumar mulki Allah ya kyauta.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan kara a takaice.
To a takaice Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan Talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta kokarin neman haɗin kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Amar daga hare-haren 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. An ba da damar ɗaukar bindigogi ga sojoji a ɓangaren Koriya ta Kudu na gandun tsaro na bai ɗaya a iyaka da Koriya ta Arewa a cewar rundunar tabbatar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau ɗinnan Talata bayan da sojojin Koriya ta Arewa suka fara ɗaukar bindigogi tun a watan jiya. Sojoji daga ƙasashen biyu sun karce ƙasa a wannan gandun tsaro wanda ke arewacin birnin Seoul wanda wata rundunar tabbatar da zaman lafiya da Amurka ke jagoranta ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafi da shi. Shugaban sashin kula da harkokin 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Walker Turk yau Talata ya jaddada abin da ya kira babbar gazawa daga ɓangaren Rasha wajen ɗaukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga hare-haren ita Rashar da suke ta fama da su. Turk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula 10,000 tun bayan da Rasha ta kaddamar da hare-haren mamayar Ukraine a watan Fabrairu shekara ta 2022 amma adadin ma na iya fin haka.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu David ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.